Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare, da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi, ana sauraron shirin Kallabi. Ayo ma abin da muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Gobarar daji a tsibirin Tenerife na kasar Spain da ta tilastawa dubban mutane ficewa daga gidajensu ta ci gaba da gagara a yau Lahadi, duk kuwa da ci gaban da aka samu na yanayi a cikin dare. Harsunan wuta sun haskaka sararin samaniya daga jiya Asabar zuwa yau Lahadi akan tsaunin da ke kusa da wuraren da jama'a suke zaune, yayin da hayaki mai kauri kuma ya turnike sama. Da yammacin jiya Asabar, hukumar bada agajin gaggawa ta ce gobarar tana shafuwar garuruwa 10 a halin yanzu, duk da cewa an kwashe 11 daga cikinsu domin kariya. Babu wasu manyan wuraren yawon bude ido da lamarin ya shafa. To sai dai wutar ta mamaye fili sama da hekta 8,000, wato kadada 20,000, tare da kewayen kilomita 70, inda kuma ta bazu daga kadada 5,000 da kewayen kilomita 50 a safiyar jiya Asabar. Hukumomin yankin sun ce an kwashe sama da mutane 12,000, tare da sake duba kiyasin da suka yi na wucin gadi na 26,000 a can baya. Yanayi ya kyautatu fiye da yadda ake tsammani a cikin dare, a cewar hukumar kashe gobara ta Tenerife a yau Lahadi a kan shafin X wanda aka fi sani da Twitter. Shugaban sojojin da suka yi juyin mulki da ya hambarar da zababben shugaban kasar jamhuriyar Niger ya ce za su mayar da kasar kan mulkin farar hula a cikin shekaru 3. To sai dai General Abdurrahman Tchiani bai bayar da cikakken bayani kan tsarin ba, a yayin da yake jawabi a gidan talabijin na kasar a daren jiya Asabar. Amma dai ya ce za a cimma matsayar shirin miƙa mulki nan da kwanaki 30 a wani taron tattaunawa da gwamnatin mulkin sojin za ta shirya. Bayan ganawarsa ta farko da tawagar ƙungiyar ƙasashen ECOWAS da ke neman sasanta matsalar, Tchiani ya ce na gamsu cewa za mu yi aiki tare domin samar da maslaha akan waɗannan rikice-rikice domin amfanin kowa da kowa. Ayarin na ECOWAS ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Abdulsalami Abubakar sun kuma gana da hanɓararren shugaban ƙasar Mohamed Bazoum. A ranar 10 ga watan nan na Agusta, ƙungiyar ECOWAS ta ba da umarnin kafa rundunar ko ta kwana domin dawo da mulkin demokuraɗiyya a Nijar. A ranar Juma'a kuma kwamishinan ECOWAS ɗin na sha'anin siyasa, zaman lafiya da tsaro Abdul Fattah Musa ya ce ƙasashe 11 daga cikin ƙasashe 15 na ƙungiyar sun amince su ba da sojoji domin matakin na soji yana mai cewa kuma tuni da suka shirya. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Tun ina yarinya uwata ta rasu a shekara 9, uwata ta rasu ina da ƴar shekara 13, kakata da take riƙe ƴan ta rasu, banda haka sai kannun uwata maza. To shi kuma namiji a yanzu ba ta kanka ba yake, ta kanshi yake. Suka bar ni dai na yi dai rayuwa wadda ban shi daɗin ta ba.
Kallabin shirin a wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Yanzu dai za a iya cewa burin mata na ƙara samun madafun iko a Najeriya na ƙara cika, tare da ba mata 6 ministoci da suka hada da ƙaramin ministan babban birnin tarayya Abuja da kuma ta ayyukan 'yan sanda. Bayan rantsar da su mako mai zuwa, za mu haska fitila kan wannan ci gaba da kuma shata ajenda ga mata ministocin. Yau kuma kallabin mu ta mako, wata matashiya ce da ta fuskanci kalubalen rayuwa amma ta yi karatun ta natsu ta zama abin koyi da taimakawa al'umma. A fannin kiwon lafiya kuma, shirin zai haska fitila kan wata sabuwar cuta da ta bulla a jihar Niger, Najeriya. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Da hira da kallabin mu ta mako, bari mu haska fitila kan wata matsala da ake fuskanta a gidaje da dama da ke da mata fiye da guda da kuma ƴaƴa 'yan uba, inda sau da dama iyaye mata ke cusa kishi tsakanin ƴaƴansu su tashi suna zaman wuta da auduga. To ko menene sanadin wannan rayuwa, kuma ta yaya za a iya shawo kanta? Tambayar kenan da wannan shiri yayi wa bakuwar mu ta mako.
Sunana Fatima Musa Magaji. Da farko dai a rance akwai abin da ake kira rashin adalci. Rashin adalcin nan kuma na san jama'a suna so in ce ko rashin adalci mai gida. To ni a nawa tunani ba rashin adalci mai gida bane, rashin adalci wa kai. Wato rashin yi wa kanka adalci a matsayin ka na dan adam kai kanka. Alamai kullum suna fadin ake cewa imanin ɗayan ku ba zai ci gaba har sai ka so ma dan uwanka abin da kake so ma kanka. To shin irin wannan zama da muke muna so mu dan uwan mu abin da muke so wa kanmu, sai mun yi acceptin cewa mu ne ake yi wa alfarma ba shi ne mijin ba. Idan kika duba shi a wajen sa ma rauniya ne a kansa, saboda ka aje mace fiye da daya, kin ga dole cin in ɗaya ne yanzu kin ga ya karu, in ƴaƴa huɗu gare ka wancan ma tana da ya karu. To amma mu a matsayin mu na mata, mu ne ake mu wannan taimakon, saboda menene kina da me yi miki, kina da me kula da ke, sannan kina da jigo, kina da katanga da zai tsaya miki da ke da ƴaƴanki. To amma menene matsalar? Sai muka ki mu yi accepting ruwa da abokan arziki za su zo miki randa za a zo da amarya a nuna miki ana tare da ke a baki wannan ƙwarin gwiwan da sauransu, saboda menene an san da ciwo da zafi. To amma abinda ake so shine mu yi haƙuri and we should let go. Wata kuma a tarin kai kenan, wacce aka auro ta zai kuma sai ki tarar ita ma ta zo da nata wannan perception din cewa ai ni ma idan na zo ba jale ta zan yi ba. A'a ita ma ai ba son ta yake bai aure ne, maimako a'a mu dau kuka cewa kaddara ce, Allah ya riga ya kaddara zai ango bilki su. A'a mu gani muke mijin Aisha, ita Aisha kadai za ta zauna. So getting cewa shi karan kansa bai isa ya goge wannan kaddaran ba. So magana acceptance da ke dole ne sai mun yi haƙuri mun yi acceptance. Tun daga farko muna jira wai sai mijin ya mana adalci, ƙwarai da gaske sai ya mana adalci. Babban adalci shi ne ya sauke wannan haƙƙi da Allah ya ɗora masa, ciyarwa, tufatarwa, ya yi ƙoƙari ya sauke duk wannan nauyi na kariya, na protection, na provision of duka dai ma iyali. Idan ya yi wannan, sauran mu'amala ba ya rage gare mu mata. Na sha faɗi wallahi idan mata suna so a zauna lafiya, ko miji yana adalci ko ba adalci, billahi azin za a zauna lafiya. Amma idan ba su so yin adalci ba, ana sa yanka fatar jikinsa yake yana raba musu, ina mai tabbatar miki ba za su zauna ba. So kira da nake a nan shine gare mu mata, ba wai na ce ba zan ɗora wa shi miji laifi ba, a fahimce ni. Amma ina so mu dinga retrospecting, mu ne uwaye, mu ne masu ƴaƴa, mu ne wanda aka ɗora mana nauyin tarbiyya a gare mu. Duk abin da ya je ya dawo ya fi shafan mu, mu da ƴaƴanmu. Babu wacce take son kishiya a cikin mu, amma da ta zumi abin da ba ta so ba za a yi shi ba. So we have to accept it. Na biyu, mu yi wa kanmu adalci, mu yi wa ƴaƴanmu adalci. Sai mun yi acceptin cewa waɗannan mata da suka auri mazajenmu su ma fa Allah ya ba su matsayin uwaye da ƴaƴanmu. Dama ɗaya cewa kasti respectin mata 'yan ubansu, muna yi wa kanmu illa ne, self destruction kenan. Saboda menene? Idan baki koya ma yarinya ce da ko yaro ya respectin matan ubansa ba, ya za a iya ta yi respectin uwar mijinta ba? Ƴaƴannan da muka haifa kada ki manta, idan suka kai wani lokaci dole za su bar jikinmu, walau sun tafi makaranta, walau sun tafi hakuri, rayuwa kenan. So tun daga nan gida za ki koya musu rayuwa, zaman adalci tsakanin su da matar ubansu. Dole ne wannan idan suka iya zama da matar ubansu ina mai tabbatar miki, zama da uwar miji, zama da dangin miji ba zai zame musu matsala ba, saboda menene wannan ba da ita ce tsuguna ta haife su ba, amma da yake Allah ya ba ta matsayin uwa, kin ga sun ba ta daraja, zai zo musu da sauki idan suka je karrama matar me ake kira uwar miji. Amma idan ba su karrama matar ubansu ba, sun dauki fadanci kin kuna musu cewa ai wannan kishiya ce, so dole a yake ta. Ya za a yi ta respecting nata uwar miji ko dangi miji, bare ma a ce ita ma miji ya mata kishiya, ya za a yi ta respecting kishiya. Kin ga negativity kenan muke ta transmitting, muke ta turawa. Amma idan mu a matsayin mu na mata muka yi hakuri, muke accepting wannan polygamy cewa Allah ne ya kaddara su yi an auro, muke accepting cewa wannan mata fa Allah ya bata matsayin uwa ga ƴaƴanmu, to ina mai tabbatar miki duk guntarta, duk wani tashin hankalinta ina mai tabbatar miki nan ba jima nan ba dadin zai koma kanta. Amma idan kika ce ke ne baki yadda ba, ƴaƴa kin nuna su sun zama su ne mai ake kira su ne weapons kinki, su kike amfani da shi kina ci mata mutunci. A'a, a sannan su kuma ƴaƴanki za su tsaya suna kallo ne, ƴaƴanki suna ci mata mutunci, dole su ma za su rama. Kin ga kenan ƴaƴanki su ma sun zama enemy sun ƴaƴanki, ƴaƴanki su ma sun zama enemy sun ƴaƴanta. Yanzu kin ga maimako a samu jinin su ɗaya, idan aka tsaga cikin wancan tsaga cikin wannan su ne fa ɗaya, amma a duniya kin me da su enemies ga yamu.
A nan ban da tsinin fashinki ba, su kuma irin matan uban da zaki samu suna ma ƴaƴan kuma mugunta fa.
Eh, akwai wannan, wannan dama asalin ta muguwa ce, kin fahimce? Akwai tsoka da ke jikin ɗan adam, idan ta yi kyau duk gangan jiki ya yi kyau, idan kuma ta lalace duk gangan jiki ya lalace duk ya kyau. Shi ya sa a matsayinki na kuma mai daɗa, duk matar da take miki mugunta, ina mai tabbatar miki idan kika maida mata da alheri kuma kika ci gaba da addu'a zai koma kanta. Kin manta da kalaman Hausa ne da suka ce shi sharri dan aike ne? Duk inda ya je zai dawo mai shi, ke kin sani ni na sani masu sauraro sun sani. Ga ya mun matar da ta rinka shuka sharri a gidan miji, ta rinka sihirce mata da miji ga yamin ya karshenta, ba ni labarin matar da kuma ta yi haƙuri aka musguna mata ta rike da zuciya ɗaya ta mai da alheri, ba ni labarin karshenta. Ƴanta ba duk su ne manya ba, ƴanta duk ba su ne masu albarka ba. So a kullum mu rinka koyi da wanda suka yi haƙuri, a kullum mu rinka koyi ga wanda suke zama da ba su cuta ba su cutarwa. Ina mai gaya miki duk ƴaƴan da aka haɗa su faɗa tsakanin su as step sister step brother, ina mai tabbatar miki babu yadda za a yi su zama matayen kirki, babu yadda za a yi su zama mazajen kirki. Wanda kuka fito uba ima ba ka shirya za a yi ka kyautata matarka.
Masu saurare shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Bari kuma mu tabo batun kiwon lafiya, inda a Najeriya aka samu bullar wata cuta a jihar Niger da ake kira anthrax, cutar da ke yaduwa da sauri da kuma katse hanzarin bil'adama. A hirarta da muryar Amurka, likita Hawa Abdullahi da ke aiki da cibiyar nazarin kimiyyar ibtila'i da matakan kariya ta Najeriya ta yi ƙarin haske kan cutar da kuma matakan kariya.
Ita anthrax wata cuta ce mai tsanani wanda ƙwayoyin cutar nan ta bacteria ke haifar da ita, kuma yawanci ana samun ƙwayoyin cutar ne a cikin ƙasa, kuma cutar ta fi kama dabbobi da na gida da na daji. Kuma alamomin cutar ta anthrax ya danganta ne da yanda ta shiga jikin bil'adama. Cutar anthrax zai iya bayyana ne kwana ɗaya bayan kamuwa da ita har zuwa wata ɗaya. Ya danganta da yanayin ƙarfin garkuwar jikin shi ko ita wanda ta kamu da shi. Alamominsu kuwa su ne kamar mura, zazzaɓi, zafin jiki, ciwon ƙirji, numfashi sama-sama, jiri, amai, ciwon kai da zafin jiki.
To likita, mun fahimci cewa anthrax cuta ce da ake samunta a dabbobi. Shin wasu irin dabbobi ne ke dauke da wannan cuta, kuma ta yaya mutum ke cin karo da ita?
Bincike ta nuna ana samun wannan cutar ne daga jikin dabbobi, duka dai da dabbobin da suke tare da mu a gida da kuma wanda suke can daji ma, duka ana iya samun wannan cutar a tattare da su. To kamar tsawon wani lokaci cutar anthrax ke dauka a jikin dan adam kafin ta bayyana?
To bayanan cutar anthrax a jikin bil adam dai ya danganta ne da karfin garkuwar jikin shi wannan wanda ya kamu da wannan cutar ko kuma ita wannan wacce ta kamu da wannan cutar. Domin a zahiri garkuwan jiki ya fi juna karfi. Wani da ya kamu yau kafin gobe alamomin za su bayyana. Wani ko zai rike shi sati daya sati biyu alamomin ba su bayyana ba yana yawan shi lafiyan shi lam saboda garkuwan jikin shi na da karfi.
Kamar wasu irin illoli cutar ta anthrax ke haifarwa jikin dan adam?
Shi wannan cutar yana da illoli gaskiya saboda na farko tukunnan yana yaki da garkuwar jiki ne. So da ya shige ka dama sai ya ji ya yaki garkuwan jikin ka ta inda zai fara saka maka kasala. To da kuma an ce mutum ya fara samun kasala masala ya fara tsamuwa kenan. Daga kasalan nan zaka fara jin mura, zaka fara jin kaikayi a makogoranka. Zaka fara fitar da kurareji da kurarejin nan da kanka zaka yi ta jin kunyan shiga jama'a ma.
To likita wasu abubuwa ne ake so mai fama da cutar ya kauracewa?
Abubuwan da ya kamata wanda ke fama da wannan cutar ya rinka kauracewa na farko shine datti. Da farko mu kula da irin naman da muke ci sannan kuma mu kula da tsabtata jikinmu mu yawaita wanke hannuwanmu kullum mu daina zama a gida mai datti kuma mu kyautata inda muke aje bulanmu don wani zaka ga ga bula ga murhu ga abinci ga yara an taso daga gurin wasan nan a jikin bulan nan a hau kan abincin nan a zauna a ci ba za a kuɗi yaro ya wanke hannu ko kai uwa baka yi ba kai uba baka yi ba ya za a yi ma ka iya ce ma yaro ya yi. To gaskiya ya kamata ko ba ma fama ma da wannan cutar ya kamata mu kula da tsafta.
Wasu irin hanyoyi ake bi don magance cutar anthrax?
Hanyoyin da za a iya bi wajen magance wannan cutar na farko da ka fara ganin alamomi na rashin lafiya ba guduwa ya kamata ka yi ka je chemist ka sayi kwayoyi ka fara sha ba kamata ai ka ruga ka je asibiti kai ma likitoci bayani ga abubuwan da kake gani kuma kai baka saba ganin su ba ga yanda kake ji kuma kai baka saba jin su ba a wannan lokacin likita shi ya san wani irin gwaji ya kamata ya tura ka ka je ka yi a kawo sakamakon wannan gwajin shi kuma sai ya rubuta maka maganin da ya kamata ka siya ka sha kuma da kai wa'annan abubuwan aka rubuta maka magungunan ka je ka siyo sai a kula da ka'idojin yanda likita ya ce a sha insha Allah ba ma shi anthrax din ba ko wani irin cuta ne in ba na karan kwana bane Allah zai sa a dace.
Madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa kallabin mu ta mako wata matashiya ce da duniya ta nemi kaita ta baro amma ta yi wa kanta kiyamar leni ta shiga fadakar da matasa ƴan uwanta kada an kai ku da nisa waka aka ce a bakin mai ita ta fi dadi.
Sunana Aisha Tumumun Gute wadda aka yi sani da Ayi inda Rabbana ni dai yadda magaramci aihuwar da magaram kuma na girma a da magaram din mun girma a da magaram mun tashi a da magaram to rayuwa dai wadda na fuskanta ta kalubale dai a yanzu na farko dai rashin uwaye tun ina yarinya uwa ta tara su na da shekara 9 uwa ta tara su ina da yar shekara 13 kakata da take rike yan tara su banda haka sai kannun uwa ta maza to shi kuma namiji a yanzu ba ta kanka ba yake ta kan shi yake suka barin dai nayi dai rayuwa wadda ban shi dadin ta ba kuma daga baya ubangiji Allah ya dubi maraici na shi tausayina da roƙon Allah da al'umma da ƴan uwa ehe Allah ubangiji ya tabo ni kuma ni ma shine kuma nayi kriyan association lutte contre la délinquance kamar rayuwar da nayi nake so waɗanda suke ciki su ma su bari
kenan kungiya ce kika kirkiro na yaki da kamar tabarbarewar tarbiya na matasa to bangin tsinin fashin ki ma malama Aishatu ki dan gutsuro mana kadan daga irin rayuwa ta kalubale da kika irin kalubalen rayuwa da kika fuskanta.
Gaskiya na fuskanta rayuwa kalubale wadda babu dadi wani abun ba sai an hade shi ba alhamdulillah
Alhamdulillah dai saboda wani abin yana tada maka wani abu. Nayi irin wannan gidan yari da ba a so. Kai rikici a kai ka gidan yari na uruciya. Nayi wajen banda haka an yawo yawon bale bale yawon menene dai. Alhamdulillah kuma daga baya Ubangiji Allah ya tabo da ƴan uwa aka dawo daidai.
Kamar a cikin irin yawace-yawace na fale da kike, wanne ne wanda biki ya taba mantawa da shi ba?
Shaye-shaye.
Menene ya kai ki ga shaye-shaye? Wasu ƙawaye ne suka kai ki, a wasu samari ne suka kai ki?
Masu manyan riguna ne. Saboda wani abun bamu san shi ba, sai ta kan masu manyan riguna. Su suka koya mana wasu abubuwan da bai cancanta ba. Asali ma in tsinci kaina a shaye-shaye mai babbar riga ne. Saboda ni ban san ba yaya ɗanɗanon giya take, ban san ba yaya ɗanɗanon kayan maye da yake. Amma ta dalilin wannan mai babbar riga shi na sha. To gaskiya a lokacin ba a ce ba samari dai, saboda muna yara ne dukanmu, sai a zo a ɗauke mu ruɗin mota a kai mu wannan kula, ba a saya mana wannan lemu a saya mana. Mu dai ba mu san ba kan dige rayuwa gaskiya a lokacin nan. Kuma da uban yarinta, da abin yarinta, kuma da Ubangiji Allah ya sa aka tabo muka dawo. Kuma yanzu gaskiya alhamdulillah.
To kamar kin kai kamar shekara nawa kina wannan rayuwa ta kamar shaye-shaye da yawo da yawace-yawacen fale?
Gaskiya tun dai lokacin da kakata ta zan babu ina da shekara 13. To wajen shekara 16-17 dai na ruha 20. To Ubangiji Allah, tun dai kafin ma a ruha 20 Allah ya fara tabo ni. Saboda ina karatu, ina agent de santé de base nake deuxième année.
Makarantar malaman jinya.
Malaman jinya. To ina tsakai. To kuma sai wa kadara ta afko mun. Na samu na fasa karatun. Kawai kuma na dawo nake kirkire-kirkire, kirkiro wannan umbari, kirkiro wannan umbari, har sai da ta kai ga Allah ya sa na kirkiro wannan kungiya.
To kafin a je ga nan, kamar a lokacin nan to a gidan wa kike?
Lokacin nan a gidan mu miki. Gidan mu ne na kanmu da ni da kannun uwata, babo da ƴan uwana. Ba abinci hasali ma ƙarfin in ida satta gayyarewa in ida salala cewa su ne. Ba ci, ga kashi, ga hwada. Alhamdulillah dai.
Hwada ai ba laihi bane ashe to.
Hwada ba laihi bane. To kashin na mutum baka san cin shi ba, amma kan ya huta ya shi ya dawo ka bashi kashi.
Kamar irin da ana biya.
Ana biya da kawaye a maka hwada, wannan duk ba laihi bane ba. To sai a zo a ringa forsan ka. Ni dai a gaskiya in shiga rayuwar da bata yi ba, bata ban shi dadin ta ba kannin uwata ne. Saboda su suka nuna dauɗa duniya tahin, suka nuna kuɗi suke so ba ni ba. Aka ba su kuɗi kuma aka rarraba.
To kuma lokacin da kike yawon fale fale tare kuke da ƴan fale, kuna wannan
tare muke da su ƴan fale tare muke. Lokacin da ana fale ba yanzu ba, lokacin da ana fale tare muke da ƴan fale, ana rayuwa dai wadda dai gata nan dai sai a hankali kwa. Kuma ana hwada, kuma hallau a da a shirya, yau in an je gidansu wannan kawa aka kwan, gobe a je gidansu wannan kawa a kwan. Haka nan ne ake rayuwa. Saboda menene yasa ni in nazo gidan mu an arihi bane da intin babuga, sai dai in koma kasar rumwa ta mai shayi. Gidan kawaye ma an kaje an arihi ai baka babugawa, sai dai in koma rumwa ta mai shayi in kwanta kasan banti. Da sai sun tashi sun huta sai in shiga cikin gida. Wani biyu kuma a masallaci ma akwai makaranta ta kakan mana, a masallacin shi nake kwana.
Haka
dai har Allah Ubangiji ya samu
ya ga harakokin wa'ancin.
Haka ne. Amma ni ba rayuwa ta bace ba. Bismillah.
To kuma yaya ne aka yi kika dawo kan hanya?
Yau da gobe zama da mutumin kirki aka ce kai ma kana zama mutumin kirki. Yau da gobe ina zuwa ana gaya mani tun ban na dauka kala take da nake dauka al'umma da ƴan unguwa da ƴan uwa da dai masoya dai Annabi sallallahu alaihi wasallam, su dai ne suke gaya mani me
don wasu ni yanzu haka in naga dan uwana a yanzu haka hirar da nake da ku in naga dan uwana daga can kwana zan saboda tsoron shi nake ya zaman to muni kamar
abin ya dramatize
yawa ya shige ni sarai ta yanda bazan taba mance wannan rayuwa ba kuma yanzu da suka gaba sarki sai Allah suke so su maido ni ce mata
to yanzu sai ki mana zancen wannan kungiya da kika kirkiro ta yaya ne kika kirkiro wannan kungiya take ta yaki da kamar tabarbarewar tarbiya
to na farko je wannan kungiya kai in kirkire ta sai da na tsaya ne lissahi na gani lissahin me ne kamar irin rayuwar da nan yi ma da nan rayuwar wannan ni Allah ya cire ni to ta yaya ne su za a yi a cire su yanda wa'annan suka kama mini na huta haka ni ma zan kama ma wasu su huta
ban yin tsinin fashin ki ba kamar akwai wani lokaci da akai wani babban taro a nan ma'aikatar magajin gari naga kamar a lokacin su ma suna tahiya da ke yaya ne kika shigo nan ma'aikatar magajin gari ake tahiya da ke
to abin da yasa na shigo wannan guri ake tahiya da ni ma'aimu na farko dai magajin gari da ya hau bai san ni ba ban san shi ba dalilin ina da kungiya na she ni muka zamana na ce ina son ganin shi haka ba ni dama na ganin shi lokacin muka zamana dai biran shi ma lokacin nan yana kaska hinya Hausa ma muka zamana dai na kwatanta mishi ce to in yi hakuri in saki dawowa nan da kwana kaza na dawo muka zamana na ce to ni ga kungiyar da gare ni ga irin gudunmuwar da nake so in bada Adama garam sai ake damawa da ni sai ce to ba damuwa sai Allah kama ake tayi dai ana damawa da ni in wani reunion ko wani activity ya tashi duka ina sani
in wasu shagulgula na
matasa yawa duka dai ina sani kuma ina yi daidai gwalgwado alhamdulillah ina yi
to a haka ne kika
a haka nan ne na samu muke yi kowa aka tashi yana presentan kanshi haka kowa yana presentan
yana gabatar da
kanshi yana gabatar da kanshi kai wannan kai menene aikin ka ni ne kaza ni kuma da na tashi da na presentan kaina a nan gurin sai wasu suke min dariya
sai ne ne kika ce hal ake dariya daga gabatar da kai
ta ne sunana Aishatu Mambogote dit ai inda rabbana ina da ONG Jean Anti de Lancans jar ce ton matasa to gani suka yi mace ta kirkiri kungiya ta de Lancans to yaya ita ma kenan ita ma de Lancans shine yasa wasu suke dariya shi kuma nihin mutun aran shi ba a san ba yaya nihin shi yake kenan dole wani abin dole sai an sa ido an gani za a fahimci yaya kai ka kunsa ku to anan gurin dai mutane suka wasu su mun su ce gaskiya kungiya ta tayi wasu su ce a kai shasharatu ne kowa dai yana hudin albarkacin bakin shi har Allah ubangiji ya kamu kuma wannan lokacin da komai ya zo karshe wajen Allah
kin har hada takardun ki komai da komai
na babu abinda na rasa abinda ake fafutuka ya huto shi ma alhamdulillah gashi nan ya huto a
abin da lokaci ya bamu damar ka muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu nazarci ma'aikatan da aka ba mata shidan da za a rantsar gobe a matsayin ministoci a Najeriya za mu kuma dora a hiran mu da Kallabi Aishatu Mamman domin jin burinta na rayuwa kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga wakilan mu Hawwa Umar a birnin tarayya Abuja da Tamar Abari a jamhuriyar Niger sai kuma abokiyar aiki Hawwa Sharif a nan birnin Washington da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
madalla to ma sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na yau baki daya sai aka sanci da mu da karfe 6 na safiyan gobe Litinin inda za mu kawo muku wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin Murtala Faruku sanyi na da ya taya na kawo shirye-shiryen na yau da Julie Lelis Kretum da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya.